muna ƙara roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya saka wa malam da alkhairi wajen gabatar da wannan lecture shakundum. A taƙaice ni zan ce zan hazzaba a lecture tashi domin babu abin da za a yi wa ta'aliki a ciki, sai dai a lakasa ta kawai. Wato malam ya yi mana bayani game da fitina a musulunci, ya yi mana bayani game da kashe-kashen fitina a musulunci, ya yi mana ishara da cewa fitintunu fa musamman a ƙarshen duniya ƙaddara Allah ce za su ta kasancewa. Da zarar wannan ta zo ana murna ta tafi, to wata za ta zo mata, alama wacce za ta zo sai ta fi wacce ta gabata tsanani. To ya kamata musulmi ya san wannan hikimar sanin wannan, tunda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ishara ga haka. Wannan yana ƙara tabbatar da nubuwa ta Annabi, yana ƙara gaggata mana cewa lallai Annabi ne da gaske, Annabi ne daga Allah madaukakin sarki. Malam ya mana ishara da cewa su fitintunan nan in sun faru, me ya kamata musulmi ya yi, ya ya kamata musulmi ya mu'amalanci waɗannan fitintunan na kowane janibi ko na kashe-kashen da malam ya yi bayanin su. Ruko da Alƙur'ani da Sunna, tsayawa tsayin daka wajen ruko da Alƙur'ani da Sunna yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ta mana ishara a cikin nassusa. Malam ya magana akan na biyu, musulmi ya nisanci yaɗa jita-jita a lokacin fitina. Lallai musulmi ya kama bakinsa, kar ya kuskura ya shiga abin da ba shi da cikakken ilimi a kansa, musamman game da mas'ala ta ƙadiyar ilimi mai zurfi, haka nan game da tsaro. Allah madaukakin sarki ya kwaɓi musulmi wajen su kutsa cikin waɗannan ɓangarorin guda biyu ba tare da ilimi ba. Wannan babubukan ko waɗannan ɓangarorin ana bawa masana su ne, in suka tafi to masana su ake tattaunawa. Malam ya ta ishara akan mas'alan nan ta su masussuka. Wannan mas'ala ƙadiyya ce wacce take buƙatar ilimi sosai, duk sanin da ta so, to ya kamata a koma wa irin su malami. Allah ya saka da alkhairi. Malam ya magana akan lazimtar malamai, duk sanda mas'ala ta taso wacce za ta gama al'umma gaba ɗaya, to yana da kyau a koma wa malamai, a koma wa masana domin su yi bayanin ina mafita take. Malam ya magana game da yawaita addu'a, da yawaita zikirori, da yawaita istighfari, da neman Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya. Wannan yana da mahimmanci a lokacin fitina. Na gaba, malam ya magana akan yawaita ibada. Musulmi a lokacin fitina to ana so ya yawaita ibada, ya nisanci fitintunin, ya lazimci gidanshi ko kuma ya lazimci inda, wato ya dinga nisanta shiga cikin mutane sosai. Aka cikin mutane, domin sai kashe cikin mutane ne za a zauna a ita surutu ana ta yaɗa waɗannan irin matsaloli da suke faruwa. In kana nesa kana ibadarka, ka riga ka shigar da kai daga barin irin waɗannan fitintunan. Sai malam ya yi a cike da cewa kar ka dinga yawaita ɗaukar addininka kana zuwa kana tattauna shi da ɗan bid'a. Ka lazimci sunna, ka lazimci ahlus sunna. To in har musulmi zai kiyaye waɗannan abubuwan, to da izinin Allah kowace irin fitina za ta zo za ta wuce da izinin Allah, ba tare da shi wannan musulmin ya tasirci da wannan fitinar. Bayan haka, malam sai ya ɗan mana waiwaye game da mas'alar da yanzu muke ciki game da wannan tashin-tashina ta ƙasar Amerika, ko kuma to ƙasar Amerika da shugaban Amerika. Wato malam ya yi bayanai masu yawa, Allah ya saka mai da alkhairi. Wato idan kana bibiyar masana game da wannan ƙadiyyar, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace babbar fitinar wannan al'umma shine kudi, shine babban fitinar al'ummar nan. Manyan dalilai guda hudu masana suke kai suke zana tsayawa a kansu akan dalilin abin da ya kai shugaban America zuwa ga abin da yawa Nigeria. Dalili na farko, matsayar Nigeria game da Falastinawa. Nigeria karra ta ci goyen bayan America kamar sauran kasashen duniya wannan karan game da zalunci da ake yi wa a Falastinawa. Hatta kotun International Court of Crime da ke Hague, kasar South Africa, kasar Africa ta kudu ba kasar musulmai bace in ana magana yawa, amma ita ta dragging Isra'ila zuwa ga wannan kotun akan cewa tana yin kisan kare dangi, abinda shi kira wannan genocide. Kuma tabbas ita kotun ta yadda tabbas Isra'ila tana yin wannan kashe-kashe, har ma aka dauki doka akan ta. Amma abin ban takeici ita America bata ma yadda da bata ma organizing wannan kotun ba, bata ma yadda ita ba. Dai kenan wannan matsayin Nigeria akan wannan, har akan wannan taron da aka yi na Majalisar Dinkin Duniya ara maimaitawa da shugaban kasar Najeriya ya a zauren Majalisar Dinkin Duniya, matsayin Najeriya karara yana daga cikin dalilin wannan barazanar gare ta. Na biyu, matsala ce ta siyasar kasar America. Wannan shugaban da yawan kasashen Turai ba su yi shi ba, saboda sun san matsayin shi game da policies nasu yana against wa'innan policies nasu, to ba su yi shi ba. Shugaban kasa a Najeriya a yanzu za ku ga ya fi karkata zuwa da kasar Faransa. To ita Faransa ba ta yi wannan ba, saboda haka duk wanda ya yi jayayya da zaben Trump, to Trump sai ya karya shi. Saboda haka wannan abinda Najeriya ta yi ta hannun kasar Faransa, to lallai zai biyo, za a anshi farashin shi a Najeriyance. Na uku shine abin da malam ya ishara, financial crisis da yake faruwa a ƙasar America. Wannan financial crisis din nan wata sunna ce ta Allah madaukakin sarki akan al'ummomi azzalimai. Idan Allah ya yi nufin ya karya azzalimi, sai ya ba shi dama ya yi ta zalunci, zalunci mai kama, ta yadda Allah zai kama shi da ƙarfi. To zaluncin America take-taken ya kai ki, ya riga ya kai ƙarshe. In har za ta koma ce ta waiwayar, za a je a kashe wa'ancan, a bige wa'ancan, a rusa wa'ancan, musamman ƙasashen musulmai. Allah ya gafarta wa malamin Malam Albani. Tun a wajejen 1997 a muciya yake gaya mana cewa America ta yi mafin kasashen musulmai manya guda goma sai ta kai su ƙasa. Kuma kowanne za ta shiga ƙasar ne da irin tunanin mutanen ƙasar. Waɗannan ƙasashen da America ta yi mafin ɗinsu a yanzu, Najeriya ce kawai take a tsaye. Najeriya ce kawai take a tsaye. Duka ta yi mafin ɗinsu, ko dai sun riga sun durƙusa mata, sun sallama mata, ko kuma ta shiga da ƙarfin tuwo ta karya su. Mu ma wannan ɗin shine yanzu ya waiwayi kanmu. Na huɗu shine zaben 2027. Wannan zaben 2027 ya abinda ya faru a 2023 ba a fatan ya ƙara maimaituwa. Shine an ga matsayin musulmai da musulunci a ƙasar Najeriya. To wannan ba a sai ya ƙara maimaituwa. Waɗannan manyan dalilan guda hudu masana suna cewa su ne suka kai Trump ga yin abin da ya yi. domin abin da zai nuna mata haka shine a an ce kashe kristoci ake yi saboda ana kashe su kisan kare dangi za a zo a cece su amma abun mamaki sai aka yi mapping din northwest a karan farko northwest wannan northwest din da baki dayanta ba anan kristoci suke da yawa ba an ce Kano an ce Jigawa yanzu Kano da Jigawa har tariki din da ake wani hali akwai tsaciyar atan ne to me zaka akai mapping din sa a wurin inda za a je akai wa kristoci ke mako hatta inda ake da rikicin misali Katsina Sokoto Zamfara ko hatta su din su wani ne predominant kashi kasa jaruhi ai musulmai ne saboda ka su wani ne suka fi zama victim suka zama affected musulmai ne to su wa za a je a kai wa taimako a wannan bangaren inda ake cewa akwai matsalar gabaki daya America ba ta mafi din su ba in ma ta yi sai a yanzu da shi Trump ya fara jin pressure sannan ne ya kai su a matsayin categories na uku shine Plato Taraba sai a yanzu ne aka kai su a mataki na uku to me yasa za a sa waɗannan kasashe jahohin bayan ana maganar za a kawo wa kristoci taimako saboda ana karkashe su kuma ba su a wajen ko kuma ba su da yawan da za a ce har ma ana musu wannan kisan kare dangi so wannan kamar yadda malam ya faɗa wanda daddan makirci ne da yanzu ake so a zartar da shi kuma America matikar ta shiga ta saka a wannan babu a wannan abin da ta shigira shi CPC din nan to kai sai dai Allah madaukakin sarki ya kwace ka sa'annan sai fa in ka nuna kai ma din jan wuya ne domin ta sa Russia din ta kanta ita kanta Russia tana ciki China na ciki amma America lallashin Russia take yi lallashin China take yi ba ta yau gaba da gaba da suwa saboda akwai matsala ta sa Pakistan ta sa India ta sa Saudiya da shauran abu Najeriya ita ce ta karshe to duka waɗannan kasashen yanzu ta koma da wani salo wajen bidiyar su in ka kalli alaƙar ta tsakanin ta da ƙasar Saudiya a yanzu zaka fahimci cewa wani sabon makirci duk da tana cikin wannan abin ya kamata duk wanda aka sa ita a wajen ta sa shi a cikin wannan to za a sa musu takunkumi za a dauki mataki na soja akai amma yanzu ba haka ake magana akan ƙasar Saudiya ba kullu hudda ake so a yi da gaske mai karfi wacce ba irin wacce ake yi wa Najeriya yanzu wata barazana to a yanzu ƙarshe yanzu abinda ake cewa duk a koma a dawo lallai Najeriya sai ta sassauta wasu abubuwa da yawa in tana so ta zama tana the same page with America daga ciki shine wanda malam ya magana shine ana maganar ana kashe kristoci da yawa me ya kawo maganar aibata annabi dole a cire dokoki a matsayin yafi aibata annabi me ya kawo wannan to kina akwai asalin abin da ake so a cimma me yasa duka waɗannan jahohin goma sha biyu da aka lissafa jahohi ne na musulunci me yasa so waɗannan ba abubuwa bane waɗanda suke zai zama sabon abu kuma ba kon abu mu a wajen musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarshen duniya za a yi wasu lokuta ya kira su sanawatul khadda'at lokaci na ƙarya na yaudara maƙaryaci a yi sa mai rigar gaskiya me gaskiya a sa mai rigar ƙarya maha'inci a ce amintacce amintacce a ce maha'inci yanzu duniya ta koma tana rayuwa ne akan ƙarya da propaganda kawai to abinda ake ta janyo hankalin gwamnatin Najeriya a kan sa shine daga ciki shine ya kamata ƙasar Najeriya a hukumance ta fito ta yi ta fuskanci wannan abin ta bangarori guda biyu bangare na farko shine security reports da ake da shi tun daga 1999 zuwa yanzu na kiba din wayennan da ake cewa ana kashewa a inda akai mafi babu wayanda suke da keke da keke na hakikanin abin da yake faruwa a wayennan yankunan sika sai jami'an tsaro ina security reports daya na biyu maganganun da yanzu ake tattaunawa suppose din da suke ta samu a yanzu Najeriya tai amfani da shi ya amfane ta wajen ta counter din wannan abin da America take mata shine alhamdulillah da Allah ya ce wa bi shahidi min aliha yanzu hatta kan ta fito ta ƙarye ta cewa akwai jinsi a Najeriya to daga ina America samu wannan rahoton kungiyar kar ita ce organized kungiya hatta a kasashen duniya har a America din to ta ce ba gaskiya bane dai dai war manyan pastoci wanda suke da alaka sai tsaye da church manya a Vatican church in Ingila church in Russia duk sun fito sun ƙaryata wayannan abubuwa malam ya lissafa manyan kasashen duniya da suka yi ta ƙaryata wannan abin kungiyoyi da makamantansu wannan zai iya zama zai taimaki Najeriya wajen ta fuskanci wannan matsalar da dangaren da America na gaba shine dialogue lallai kam wannan abin da ya faru tsakani da Allah in kana bibiyar tarihi kana bibiyar abubuwan da suke kasancewa akwai sakaci a cikin sa domin tun lokacin da ake ta magana cewa fa ga abin da yake faruwa ga abin da yake fete faruwa wayannan kristocin suna zuwa international organization suna zama suna cewa ana musu kisan kare dangi musulmai ba sa fitowa suna magana ita gwamnatin Najeriya da abin ke faro ne ta san abin da zai faru in hakan ya ta san kun su musu wannan abin amma ba ta fitowa ce magana na'am gab da wannan abin zai faru abubuwan da sai suka fara na tattara wayannan rahotannin kamar yadda malam ya magana da Santa Claus Ismaila tattara wannan ego din da abubuwan da suke faruwa a fuskanci America lalle wannan abin is very commendable akan abin da majalisar dokoki ta kasa take yidda kamar ya zo a ƙurarren lokaci amma har yanzu akwai fatan a tashi tsaye wajen yin wannan dialogue a fuskanta domin wannan president ta fara yi wa America yawa a yanzu shi ne ta fara canza maganganunta tana ta yin canza maganganun a ce kaza wanda da ƙarshe yanzu to ga abubuwan da ake so Najeriya ta idan ku ai sai an yi wannan sannan to in Allah ya so ya yarda idan Najeriya ta dage da wannan ta koma dole ne mu dinnan mu ma a Najeriya ci a matsayin mu na sabrin kanci sai mun tsaya sai mun yi hudda da ƙasa America in ta tsaye dukiya bayan zaka da America yanzu a duniya Allah ya ara mata lokaci a yau amma dole ne tana da kishiyoyi wanda take shakka su ko saboda haka sai mu koma can wa ardullahi wasi'a kun hajiru fiha mun fahimta to wayannan shawarwarin da kwararru masana suke ta bayarwa a yanzu to lallai gwamnatin Najeriya a yanzu duk da mu gwamnati mu tana da sakaci wajen ansar shawarwari amma a yanzu bai kamata wannan sakacin ya ci gaba da faruwa ba ko ba don komai ba dan su ma su gyara wa kansu 2027 din Allah ka tsare mu Allah ka rufa mana asiri Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka nuna mana gaskiya gaskiya ce kuma mun kuma aiki da ita ka nuna mana kariya kariya ce ka samu buje ta assalamu alaikum
Muna fatan dukkan bangarorin abokin sa aiki da yana a ciki a yanzu wannan shawarwari da kuke yi kuma ma'amala da haka shi ne zamu yi ta amma kuma kace ka kama jira mun nan ba ku shekaru musulmi an ga yadda aka yi cikin kuma yana sa mun yi wa abubuwa ne na hadisi in ba dan hadisi ne kuma musulunci ba kamar ke ba ni ke shara ko mun daru ka ko siyan na da ku dai don ne a wata da musulmi ka kashi da yana da Allah ba ta samu abin da yake da yana iya kowa mu da magani wannan amma duk da zamu yi da ko mai ma ide alƙawarin da ya kora Allah ne muna da ɗan wato wakilin director mu shi ne da ke da ya bai Muhammad wanda ne ke da wannan aikin da yake da ku san kira yayi wato ya kuma an yi ta
farko ina gode wa Allah da ya ba malamina sosai Sheikh Dr. Muhammad Nuruddin Zubair Adambowi dama ya amsa gayyatar wannan gida na shi dama shi ma dan makaranta ne ya zo ya bada wannan abu a irin wannan lokaci ne tsada da muke buƙatar tauci musamman kasancewar mu arewa ne musulmi kuma kusan a duniya a yanzu babu inda ake musulunci ake bayyana shi karara in ka je za ka sha'ayar na musulunci kamar arewacin Najeriya a duniya muna daga cikin manya-manya a duniya na alhamdulillah za ga hijabi za ga masallatai za ga kiran sallah za ka ga ustazai maza da mata za ga karantarwa safe da rana da yamma wanda ba a samu a garuruwa har waɗanda suke garuruwan musulunci ne a da abin ya lalace ko da ma garuruwan da suke amfani da shari'ar musulunci kamar kasashen Malaysia misali su ba za ka ga suna tafsiri ba ko su tara mutane suna karanta da su haka ba a yi sai dai tsofaffi haka to mu dama dole mu shiga cikin matsala a wajen kafiran duniya to wannan lecture za ta taimaka mana insha Allah wajen tsayawa gem insha Allah har zuwa abin da Allah zai yi Allah ya mana maganin azzalmai sannan ko da ne to namu Malam Khamis mai kokarin shirya mana wa'innan lecturci game da dama shi ne alƙawarin da Malam Albani ya yi a manufofin kafa da ba hadisi salafiya cewa duk wani abu ya taso da ya shafa al'ummar musulmi gaba daya za a shirya lecture ko dai daga cikin gida kamar yadda aka yi yanzu malam ya zo ko kuma daga waje kamar yadda muka taba gayyata misali ko Kristo musu Isa'il wa da sauransu haka su zo su ba mu lecture akan abin da ya shafi rayuwar mu ta duniya da lahira to ko ne ko Allah ya saka rahiri sauran malaman mu kuma da su wannan cibiya tun daga chairman BOG Sheikh Yahya Al-Bukhari da sauran members din shi da DOD da sauran malaman mu da dukkan bangarorin mu na Albani Science International Academy the secondary, the primary, the College of High Standing Studies, Sheikh Abubakar Muhammad Guri, the Kamana Gudiya, the Gudimawanda Haji, the Sauran Abu Kamala, Musamman da Amala Amar Niwada, wanda tintini ya zama ni da malam Gumi kuma da malam Albani sannan ga su malam Muhammad Joko da abokan malam da suna azumi da asalin dalibin malam su malam Shaibu Shafari su malam Baffa duk da sanan dai Allah ya saka kowa da alheri Allah ya musuriya albarka Allah ya bar zumunci sauran masu halartar mu mutanen da suke da confidence suke da kwarin gwiwa da mu wannan cibiya ta mutadal hadis salafiya mun gode muku Allah ya saka da alheri yadda muke taruwa a waɗannan wajaje ya Allah ka tara mu a gidan aljanna Allah ka tuku iya mana duk wani sharri da bala'i wanda yake nemi mu da shi Allah ka sa ya fara a kan shi kafin ya zo mana Allah ya sa mu cikar imani mun gode subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
tabaraka muhammadin Allah ya saka da kai kamar yadda malamin ya ambata babu shakka wannan na daga cikin manufar wannan cibiyar tadarus hadisi tarbiya kafin babban malamin malam Muhammad Awwal Adam Al-Bani Zaria wanda dukkan mu nan san mun shaji daga bakin malam yana ambatan manufar da ta sa ya kafa wannan cibiya wanda wannan na daga ciki in nuridu illa al-islah ma tata'na wa ma tawfiqina illa billah dan girman Allah mun san a cikin wannan taro akwai waɗanda za su iya zamowa wato channel da za su isar da wannan sako ga wasu waɗanda ba su a nan amma su ma aika musu da sako idan suka tashi kai sakon su kai shi yadda aka fare shi dama daga cikin ainihin wato tsarin mu a nan ba a dace mana zantuka za ka isar da sakonin yadda malaman suka faɗa domin kada sakon ya je a gurbince a je a ce an ce kaza a halin ba abin da aka ce kenan ba muna fatan babu wanda zai ji wannan da ba zai ji nasiha ne malaman suka yi wato ni ba kuma abinda zai zama mana mafuta ne ga rayuwarmu da addinin Allah ubangiji ya mana jagoranci kafin jawabai na ƙarshe da sauran sanarwa zamu kira coordinator dinmu wato Imam Muhammad Khamis wanda zai yi jawabai na yi wato kammalawa da kuma riƙewa insha Allah akramakallahu wa barakatuhu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna mika godiyar mu ga Allah madaukakin sarki kowa bai komai da ya tara mu a wannan cibiya ta Darul Hadisin Salafiya ba dan komai ba dan ainihin fadakarwa da tunasarwa da wa'azantarwa da muka saurara daga ainihin manyan malaman mu wanda suka ansa gayyatar mu na ciki da na waje muna masa addu'a Allah ya saka musu da alkhairi kamar yadda malamai suka ambata yana daga cikin manufofin Malam Albani shine duk lokacin da wata hadisa wata mas'ala ta shigo cikin al'umma wanda al'umma suna buƙatar ainihin a faɗakar da su akai Malam Albani tun lokacin shi yakan ɗauko resource person mutumin da ya san wannan ainihin al'amari ta kowane bangare na rayuwa ya ainihin faɗakar da mutane dangane da ainihin abin da ya kamata shi ko Malam Albani yana gefe moderating ya tabbatar da menene daidai ya tabbatar dan ainihin mutane su tashi akan ainihin a faɗake muna roƙon Allah ya ainihin saka ma malaminmu da alkhairi su malam Nura Allah ya saka musu da alkhairi wanda su ma suna cikin gwagwarmaya wanda suka ansa mana wannan gayyata suka faɗakar da mu suka nunashe mu kuma suka ainihin mana wa'azi muna masa addu'a Allah ya saka musu da alkhairi da ainihin su ma rista da suka yi mana ta'alike da su ainihin malam Sheikh da sauran malamai ainihin wanda suka yiwo suka ainihin ansa wannan gayyata da sauran ƴan uwa musulmai wanda muke wanda ke nan da kuma wanda ke nesa muna masa fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi wannan cibiya ta mu ta Darul Hadisi Salafiya akwai abubuwa da dama da muke gudanarwa duk inda muka samu tarurruka irin wannan mukan faɗakar da ainihin al'umma dan su zo mu taimaka mu musharaka wajen wa'innan ayyukan alkhairi akwai karatutuka da ake gabatarwa tun daga ainihin ranakun asabar har zuwa ainihin ranar ainihin asabar wato ma'ana tun daga asabar har zuwa juma'a wato ma'ana throughout the week akwai karatutuka da ainihin muke gabatar da su tun da ranar kun asabar akwai karatutuka da ta asgar yana gabatar da karatu
karfe 7 na safi har zuwa wajen karfe 9. Sannan da zaran 9 tayi kuma akwai malamin mu shugaban trustee na wannan cibiya malam Yahaya Al-Kori, akwai karatu da yake gabatarwa maza na ainihi yake gabatarwa mata, bayan ya kammala kuma ya shiga ainihi na ma sana aji wanda ake gabatarwa, in aka fara gabatarwa tun daga wannan lokacin har zuwa ainihin azza. Sannan a daidai wannan lokacin kuma mata a nan wurin akwai karatutuka da ake musu na aji na Islamiyya, ajin Fatima da ajin Ummu Abdul Barri da kuma ajin Sauda, wanda wannan Sauda din ainihin sunan mahaifiyar Malam Albani ne. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya gafarta musu baki daya. Sannan baya ga wannan da ainihin rana ana dan hutawa ne, bayan al'asar ana ainihin gabatar da ainihin karatu a nan kamar yadda aka saba. Akwai Asabar Lahadi ne, Asabar a gabatar da karatun ainihin wannan littafin Dibbun Nabawi, Lahadi kuma a gabatar da karatun littafin ainihin Zadul Ma'ad ya dai khairul ibad, wanda babban malamin mu ainihin Dr. Kabiru Asgar, Allah madaukakin sarki ya saka mai da alkhairi, yake gabatarwa. Sannan ranan ainihin ranan dai Asabar da tsakanin magariba da isha'i akwai karatun Alkur'ani wanda ake gabatarwa a nan, wanda zaka zo ka tarar da masallacin gaba ɗaya ya cika, ana gabatar da karatun Alkur'ani, ana karantawa, ana ansawa, ana cire hukunce-hukunce, kuma ana fassarawa, ana wa'azantar da mutane. Sannan da an gama magariba, da an gama isha'i, akwai karatun Sahih Bukhari da Sheikh Dawud Al-Bahri yake gabatarwa a nan masallacin. Yanda ake gabatar da karatu ranar Asabar ɗin nan, haka ake gabatar da shi ainihin ranar Lahadi. Ranar Litini ainihin Malam Yahaya yana gabatar da karatun Sauri tun daga ainihin azza, tun daga karfe 9. Akwai karatu da yake gabatarwa da mata, wanda yake gabatar musu 8 zuwa 9. Baya ga wannan kuma a daura karatun Sauri tun daga wannan lokacin har zuwa ainihin lokacin azhar. Baya ga wannan da an gama karatun, akwai karatu da yake gabatarwa na littafin Mu'allimu Sunna, ko Mu'allimu Sunnati Nabawiyya, wanda yake gabatarwa shi kuma da an gama sallan azhar zuwa karfe 2 insha Allah. Sannan ranar Litini din akwai karatun tafsiri da ake gabatarwa a nan tsakanin magariba da isha'i. Sannan ranar Lahadi, ranar Talata ma akwai karatuka da ake gabatarwa, akwai tsakanin magariba da isha'i akwai karatu da Malam Shehu yake gabatarwa a nan na Sufatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan akwai karatukan Zuhri da ake gabatarwa bayan sallar Asar tun daga Litini, Talata, Laraba, wanda ake gabatarwa da kananan aji. Wannan wanda ake gabatarwa na ranakun Asabar, Lahadi, Litini na Zuhri da safe, shi kuma na manyan aji. Ina roƙon Allah ya saka da alkhairi dukan waɗannan kwanaki da muke da su na mako, ba wata rana sai face akwai karatutuka. Wannan ainihin jadawali na tsarin karatutuka ana nan mun manna shi a bakin kofa ɗaya, a wannan kofar ɗaya, a wancan kofar insha Allah. Duk abin da kake nema na karatutuka zaka je ka duba ka ga wanne ne zaka zaba ka dinga zuwa. Malam ya janyo hankalin daga cikin hanyoyin da zamu samu kubuta daga fitintunu shine ya zama ka samu ainihin majalisin ilimi, inda kake zuwa ana gaya maka Allah ya ce, annabi ya ce. Muna roƙon Allah ya saka mu dukkan waɗanda suke ba mu goyon baya wajen gudanar da wannan al'amarin, tun daga ƴan midiyan mu da malamanmu da suke gabatar da karatukan nan da security, da waɗanda suke taimakon mu a wannan wurare, muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai bayan Allah da suka kawo mana gudunmawar abubuwa wanda ba mu roƙa muka yi ba, wasu suka kawo mana Qur'ani, wasu suka kawo mana turaren wuta, wasu suka kawo mana na wuta, everything, abubuwa da dama. Za ga mutane wasu suka kawo mana ma kayan wanke bayi. Ina fatan an gane su omo ne da meye, duk muna masa addu'a Allah ya saka mu kowa da alkhairi, Allah ka hada mu da su gaba ɗaya wajen lada. Kuma wannan aikin alheri yana daga cikin ayyuka da wannan babban malami namu Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani ya asasa. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kai mai lada zuwa kabarinsa. Abin da ya bari na ƴaƴa da ainihin iyali, muna masa addu'a Allah ya sa masa albarka. Wannan cibiya kamar yadda Malam Albani yake addu'a, Allah ka rike min ita da hannunka na dama. Muna ƙara wannan addu'a, Allah ka rike ma Malam Albani wannan cibiya ta sa da hannunka na dama ya Allah. Allah ka sa mata albarka, dukkan wasu fitintunu Allah ka kawo mana da su. Allah ka nuna mana alkhairi, ka tabbatar da mu zuwa gare shi. Waɗanda suka zo wannan wuri muna masa addu'a, Allah ya kai su lafiya, ya dawo da su ɗan yanda Allah ya zo da su lafiya, Allah ya mai da su gidajensu lafiya. Ba ina ma kowa fatan alkhairi, Allah ya saka ma kowa da alkhairi. Assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Na Muhammad Khan, coordinator namu, Allah ya saka da kai da waɗannan gwalagwalan jawabu. Jama'a kamar yadda kuka ji, wannan shine wato abubuwa da Darul Hadith Salafiyya da malamin Muhammad Awwal Albani Zaria ya kafa, da kuma manufar kafa wannan cibiya da kuma irin abubuwan da ake gudanarwa. Alhamdulillah, wannan shine abin da malam ya nufa na alkhairi ga mutanen lardin Zazzau, musamman da kuma duk duniya at large, a rinka yaɗa ilimi dare da rana a kulle yauni. To alhamdulillah, wannan cibiya masu halarta za su zama shaida akan haka. Shi yasa kaji malam ya dan zayyano mana, duk da saboda lokaci ya kaɗaita, amma duk wanda yake buƙatar ƙarin bayani yana iya zuwa zai ga amman manna, kuma yana iya zuwa ofis ɗin malam a kusan koda yaushe yana nan, insha Allah duk zai ga waɗannan abubuwa suna gudanuwa. To bugu da ƙari, yan uwa masu albarka, akwai tambayoyi da aka rubuta, sai dai dukkanin tambayoyin kusan malam ya tuwa mana ya tura amsoshin a cikin bayanan. Amsa mafi girma gare su shi ne kowannen mu rinƙa zuwa muna koyan ilimi a wajen malamai, kuma kamar yadda malam ya ba mu shawara, mu samu malamai ahlus sunna masu karantar da addini irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, wato karantar ba masu ainihin gurɓata aƙidu ba. To duk amsoshin tambayoyin mu za su fita a cikin insha Allah. Sannan wannan cibiyar mu ta Darul Hadisi Salafiya ba ta ƙare iya nan ba, tana nan kuma insha Allah mako na sama, ba wannan asabar da zai biyo ba, asabar na sama can, to za ka ƙara yin wani gayyata ta musamman. Kun ji malam a cikin gabatarwansa ya yi magana game da batun waɗannan masu ƙaryata sunnar manzon Allah da hadisanshi da rayuwarshi, mutuncin malamai da suka ruwaito mana sunna irin su al-Imamu al-Bukhari. Malam Albani bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen yawo duk faɗin duniya domin ya samo alkhairi domin mutanen zariya, haka yake cewa. To wannan alkhairin alhamdulillah daga cikin ɗalibansa, malamanmu da suke karantar da mu sun ci gaba da wannan, suna yawatawa duk duniya domin su je su ƙaro fa'idoji da za su amfanar da mu. A cikin irin haka, wasu daga cikin malamanmu sun an yi wato samo wani alkhairi daga ɗaya daga cikin manyan malaman sunna a wannan ƙasa, kuma aboki ne ga malaminmu Malam Albani, asar da Malam Albani yake raye har zuwa yake wajen shi tun a mujiya, su kwana a maktaban malam suna tattauna masail na ilimi, shine Dr. Sheikh Muhammad Kabir bin Umar Maru, Malam Kabiru Maru. A cikin kwanakin nan ya yi rubutu domin ya raddi ga yin wato masu sukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya sa littafin Ar-Raddu ala man takallama fi ghairi fannihi wa ta'ana fi al-Imam al-Bukhari wa Sahih. Wato ya yi raddi ne ga wanda yake magana da jahilci akan abin da bai sani ba, kuma yake suka ga al-Imam al-Bukhari. Wannan littafin gashi malamin shi ya ba mu littafin hannu da hannu domin a zo a amfanar da al'umma, kuma an shirya tsaf kamar yadda nake insha Allah za a zo a gabatar da dauran wannan littafi mako na sama waccan, ba wannan asabar din ba. Da haka ana gayyatar musamman ɗaliban ilimi. Malamin cikin alkhairinsa ya sa a aika wa masu da'awa wannan littafin kusan kyauta, yanzu nake ji malam ya ce ya samu rashi. To haka aka ainihi wato ayyana su sauran ɗaliban ilimi, malam ya ba da miskoki a zo a ba da shi kuma a karantar da shi. Da haka an yi tsarin daura wanda insha Allah za a ba da wasu lambobi daga ƙarshe wanda kana iya kira domin ka ji tsarin bayani, amma shi ba na kowa da kowa ba ne, sai ɗaliban ilimi, don wala Allah da larabci ma za a zo a yi. Ka ga in ba ka jin larabci sai ka je ka zauna, in su malam Nura suka sa karatun a masallacinsu sai ka je ka zauna ka saurara insha Allah. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Na'am. Yan uwa masu albarka, daga ƙarshe maganganu da malamai suka gaya mana mu yi ƙoƙari mu aiki da su shine amfanin duwatsun muhabara. Kamar da Imam Ibn Taymiyya yake faɗi ne, yake ana jannati wa bustani fi sadri fa aina ma ruhtu rahat ma'i, yace da karatuna da ilimina duk suna tare da ni, da haka duk inda na samu kaina to zan ci moriyar abuna inda nake. dan haka in ana ubistu to fa ana fil halwa wa in ana utiltu fa sa'amutu shahidan yace wa in ana tarahtu min baladi fa sa'akunu fi siyaha dan haka idan aka yi wato kama na aka kulli yace sai in kebe in ta halwa ina ta bauta da ni da Allah na in aka kashe ni zan yi mutuwar shahada in kuma an kore ni daga garina zan je yawon ganin wani waje da ban taba zuwa ba a duniya dan haka al'amarin addini kai kokari ka tsira da kanka ne duk abin da aka gaya maka kai ka ci moriyan abin ba wai kawai ka ainihin wato zamo ne kai sakon abin ba kai amfani da shi wannan shine alkhairin ka zo ka saurara din Allah ubangiji ya amfana da mu abin da muka ji duniya da lafiya amma malam zai kare kalma
masha Allah
azza wa jalla
da cikin mamhamis yake faɗa mana tsare-tsaren da ake ci na koyon karatu irin kadubalen da ke fuskantar ƙarin sunna a ƙasan nan wallahi jimin tashi ne ya yi karatu sosai wata ta ku daure ku yi karatu karatun addini mafi daɗi wallahi karatun addini mafi daɗi inda a ce kowa ya hangi irin dama da daɗi da ni'imar da ke cikin karatun addini Allah sai da turere ya ga aiki kuma da ya karatun addini musulunci yana jin daɗi shi ku tsore ku yi shi yana da amfani shehul islam ibn taymiya ya ce kun ga wannan hidiman dan mu na ilimi to sai irin da hadisin ke ciki ce wallahi da ƴaƴan sarakuna sun san ni'imar da ke cikin koyon karatu nan ce wallahi malam la nazafu na ali hadisi da sai sun daga ta kubba su ce za su yaƙi mu su kore mu a wakar da su daure su zo ga bakar malam din don a fi karatu kar kana mata shi dan shekara 15 dan shekara 20 25 kai saka ci da koyon karatu lokacin kai don Allah ku tashi ku koyi karatu ku haddace alqur'ani hadda mai ƙarfi kuna da dama ba ku da mata ba ku da uwa ku yi karatu da gaske ku yi karatu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku karanta lugha arabiya duk abin da ake karanta na addini ku shiga ku yi karatun musulunci in advance level akwai daɗi a ciki akwai ni'ima a ciki yanzu wannan babban malami na mu duniya ya ban shi ake ana faɗa kai da ana musu addu'a shi awwal adam albani mala ya karantar da mu shekara da ce tun alichiya ya karanta kitabul musallin al-aqida tahawiyya karatuttuka daban-daban al-baytuniyya a lokacin ba malam dan boko amma wannan karatun boko nashi ba shi ya bashi wannan daukan da wato irin da ake karatun addini ne shi ya daura kashi don Allah ku yi karatun addini kai shi in Allah ta'ala ya kai gobe da asuba gobe da asuba za mu fara karatun littafin al-ibana an usul al-diyan masallacin mu na baba Ahmad al-ibana an usul al-diyan wannan littafin sunansa duk duniya ban taba jin sunan littafin nan ba sai a bayyana mana amitiya mala ya sa mana karatun littafin nan 1999 al-ibana al-usuliyyah mun rike karatun asuba malam na daga cikin wanda ya karbabe mu ya zo anguwan nan ina karatun asuba ya sa malam Musa bin Shawi shi ya aika yana nan da rage yana ce shi ya aike shi yace je ya same ni idan yi man waɗansu bayanai da shi da malam Ahmad injiniya malam albani ya aiko shi a ƙarshe ya aiko in zo na je mana zauna ya tambaye da ranakun da nake karatu duka na faɗa masa rana kaza da rana kaza da rana ce malam ka yi karatun nan bacin karatun nan da kake ba a yanke na sai a wauta ba ne wallahi haka malam ya faɗa man zaki da rai ce kake saka cire karatun nan ban ce ka rike karatun nan amma ka cire rana kaza da rana kaza za mu sa karatun a kan ku ne nace to malam yasa na cire wadansu ranaku ina zamanin asabar lahadi
muka zo muka ci gaba da yin karatu akamun da akamun binai din nan ba daga farkon shi har karshe ma la hatar sai da mushi amiya yazo ya karata mana shi a wannan anguwa to al ibana an usuli tiyana duk wani dalibin malam daga 1999 ya sarsar da malam ya sa wannan karatun al ibana an usuli tiyana al ibana an usuli tiyana da abul hasan al ashari so a wajen sa ma koyi karatun littafin so mun ga wajibi ne mu tashi tsaye wajen karantar da shi dole ne sai mun sa littafi da haka mun sa littafin da ibana usuli tiyana ko bali tini za mu fara kasa ɗin farko akan al ibana usuli tiyana bayan sallar asubuhi za mu yi karatu aga bai ci karo da kowane darasi na ma da sallar asubuhi za a yi bayan an yi sallar asubuhi dabi karatu awa daya al ibada an usuli tiyana ranar yi ranar talata kuma sai mu karanta risala ta Abu Zaid to kai rawani shi ma manufan muqaddiman muqaddiman risala din shi ne ta gida saboda karatun aqida ne muke so mu sa kai to sai kashi ne za mu karanta godi littafin al imam bi al imam bi kitab al ahkam ko kuma wato dukkan al-imam duk nabi ibn hakeeke kike kuma mu ta haka ne ko kuma mu fitarar at-tahib wa at-tahib ranar laraba muna ga yadda kowa da kowa da subai in Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu fara wannan duk karatu duk da yake a wannan cibiyoyi da mu Allah ta'ala ya sa mu duk era mu da alibi da muke karatu a wannan darasi wallahi tasirin da'awa ba ya duk wani wanda ya fahimci sunna na gaske ya iya ingantawa ya sahifanta duka duna karkara da dawon malam shi ya so da jama'a akan wayewa da dakewa sai an yi karatu domin ko shi mutum ne mai tsafafuranci akan hidiman karatu da haka duk wanda zai bi shi ya ce zai dan dalibin shi za a ga dole zai kwaikwaye dabi'a irin shi Allah madaukakin sarki ya fara masa Allah ya masa salama wa sallallahu alaihi wa rahmatullahi
kuma sun zo Allah ta mai goyen mala a tsayi irin tarbiyyar ita kon fado kenan yasa za ku ga ko da shi wazifa kenan ta sabi da kafai a gaba dubewa karanta shi sai wahala ku ji suna irin hayaniyan social media na zamani ai raji ne zafi ai muqabala sai wahala gaskiya dan ba haka mala yake da shi ba Allah ya saka musu da alƙairi kuma yasa su dore akan wannan muhimmin abu mu kuma sauraron al'umma Allah ya sa mu cigaba da amfanuwa da wannan alheri ubangiji Allah ya sa mu haduwa baki daya da sakamako da yake yi wa masu wannan hidima da addinin sa ya hada mu baki daya a gidan aljanna da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum jama'a da Allah waɗanda suke tare suke da Allah kowa ya zauna inda yake za su mana ishara in masu kayan rekodin suka kwashe ya yi za a shirya wajen doma a yi sana. Wassalamu
barakallahu fiku ka wala da nokar kai Allah ya karba Thank you.
Thank you.